Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 20 ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da tukuransa da kasar Faransa Emmanuel Macron a wajen taron yaki da corona da kuma bunƙasa tattalin arzikin nahiyar Afirka da ke gudana a kasar Faransa. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da kiran da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na neman a rage rugudan wuta a zirin Gaza da zai kai ga tsagaita wuta a tashin hankalin da aka fara kwanaki 10 da suka shige. Za a ci gaba da rufe kan iyakar Amurka da ƙasar Canada har zuwa ƙalla ranar 21 ga watan Yuni bayan tabbatar da adadin waɗanda suka sami allurar rigakafi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa masana harkokin tsaro da ɗaiɗaikun al'umma a Najeriya suna ci gaba da tsokaci dangane da buƙatar da rundunar sojin saman Najeriya ta gabatar a majalisar wakilan ƙasar na neman a ware mata dala biliyan 2 baya ga kasafin kuɗi na shekara-shekara.
Kamata yi ta tabbatar da cewa an samu tsari na sa ido, wato monitoring and evaluation, da kuma bibiya a gaba ɗaya a harkar tsaron. Babu wannan,
rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da shirin Operation Stoppies a kudu maso gabashin ƙasar don magance har-haren 'yan bindiga.
Fetur dai ya karkare da umarnin 'yan sanda da su kare kansu daga duk wani rukunin 'yan bindiga da ke kokarin kai musu hari.
Baya ga haka kuma, za ku ji cewa rundunar 'yan sanda dan jihar Plateau ta kama wani dan kasar Labanin da ake zargi da lalata kananan yara 10. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da takwaransa na ƙasar Faransa Emmanuel Macron yayin taron yaki da corona da kuma bunƙasa tattalin arzikin nahiyar Afirka da ake gudanarwa a ƙasar Faransa. A hirarsa da sashen Hausa na Muryar Amurka, babban jami'in yaɗa labarai na fadar gwamnatin Najeriya Garba Shehu, wanda yake cikin tawagar shugaba Muhammadu Buhari, ya bayyana cewa banda batun tattalin arziki, shugabannin sun kuma tattauna kan matsalar tsaro da ke ci gaba da barazana a Najeriya.
Wannan zama da suka yi gaskiya yana da muhimmanci sosai, saboda sun tattauna abin da yake damun 'yan Najeriya, maganar matsalar tsaro. Kuma shugaban Macron ya ce shi da yanzu a shirye yake duk abin da zai taimaki 'yan Najeriya, taimaki shugaban Buhari, taimaki Najeriya, a shirye yake zai yi shi. Kuma musamman kasan ranar 25 ga wata nan, ana sa rai za a yi taro na kasashen da ke makwabtaka da Tafkin Chadi. Shugaban Macron ya ce yana sa Najeriya kuma ta kira wannan taro na gaggawa saboda canji ko rashi da aka yi a Chadi, aka yi sabon shugabanci. To ya ce yana sauraro ya ji me aka tattauna kasashen nan, me suke bukata Faransa ta yi, a shirye yake shiga ciki a yi da su don a maganin waɗannan matsala ta'addanci da yake fama da su a waɗannan yanki.
Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu a hirarsa da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da kiran da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na neman a rage rugudan wuta kan mayakan Hamas a zirin Gaza da zai kai ga tsagaita wuta a tashin hankalin da aka fara kwanaki 10 da suka shige. Netanyahu ya faɗa a wata sanarwa cewa za a ci gaba da kai harin sai an cimma burin samar da kwanciyar hankali da kuma tsaron dukkan al'ummar Isra'ila. Netanyahu ya bayyana godiya sabili da goyon baya da shugaban Amurka ke bashi, sai dai ya ce Isra'ila za ta ci gaba da ƙoƙarin maido da zaman lafiya da tsaron al'ummarta. Izuwa jiya Laraba da yamma, adadin waɗanda aka kashe a Gaza sun kai 227 da suka haɗa da ƙananan yara 64, bisa ga cewar jami'an ayyukan jinya a wurin, yayin da hukumomin Isra'ila suka ce an kashe Isra'ila 12. Fadar White House ta ce shugaba Biden ya shaida wa takwaransa na ƙasar Isra'ila jiya cewa yana so ya ga gagarumin rage kai hare-hare da zai kai ga tsagaita wuta, sai dai fadar White House ta ki fadin abin da zai faru idan Isra'ila ta ci gaba da kai hari a Gaza. Jiya Laraba, ‘yan majalisar wakilan Amurka suka amince da kafa wata hukuma mai zaman kanta da za ta gudanar da bincike kan harin da aka kai majalisar dokokin Amurka lokacin da gungun magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump suka yi ƙoƙarin hana ‘yan majalisa tabbatar da cewa ɗan takarar jam’iyyar Democrat Joe Biden ya kada shi a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba. Majalisar da ‘yan jam’iyyar Democrat ke rinjaye ta samu goyon bayan ‘yan jam’iyyar Republican 35 da aka kada kuri’ar, wadda ta samu goyon bayan membobi 252 akasin 175 da ba su goyi bayan kafawa hukumar binciken ba, kamar wadda ta gudanar da bincike kan harin ta'addanci da kungiyar Al-Qaeda ta kaiwa Amurka a shekara ta 2001. Sai dai babu tabbacin makomar kudirin a majalisar dattijai da ra'ayin siyasa ya bambanta, inda shugaban 'yan jam'iyyar Republican Mitch McConnell ya faɗa jiya Laraba cewa baya goyon bayan kafa hukumar kwana ɗaya bayan da ya ce mai yiwuwa ne ya goyi baya. Zai zama tilas 'yan jam'iyyar Democrat su nemi kuri'un akalla 'yan jam'iyyar Republican 10 kafin a iya kafa hukumar.
To madalla, an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, yayin da ake cigaba da fuskantar matsalar tsaro a Najeriya da ta haɗa da hare-haren ƙungiyar Boko Haram da kuma garkuwa da al'umma. Da mahara suka mai sana'a, masana harkokin tsaro da ɗaiɗaikun al'umma na ci gaba da tsokaci da kuma bayyana alhini dangane da buƙatar da daraktan ayyuka a fannin sayan makamai ABMMA Yakub ya gabatar na ware dala biliyan 2 baya ga kasafin kuɗinta na shekara-shekara a ɓangaren tsaro idan ana so a shawo kan matsalar tsaro. A hirarsa da wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim, shugaban kwamitin kula da sojan sama a Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Shehu Muhammad Koko ya yi ƙarin haske kan wannan bukata da ake ci gaba da cece kuce a kai.
Ana neman dala biliyan 2 ko fiye da haka a shekara, ba wai a Air Force kawai ake nema ba, a'a, manufa wannan asusun da muke son mu kafa. In ana son a samu abin da ake so a taimaka aikin soja na ruwa da na sama da na ƙasa su inganta a ƙasar nan, tsaro kuma ya inganta, to wannan dala biliyan 2 yana tunanin idan aka ce za a neme su a shekara aka samu, to su suke bukata, ba wai ga Air Force ba kawai, wato sojojin sama, ba haka bane. Mu kuma ga ya mishi a'a, ai wannan muna kokarin mu ji nashi ra'ayi ne cewa in aka yi dame za a yi wanda zai taimakawa sojoji na Najeriya baki daya, na sama da na ƙasa da ruwa kamar na faɗa, su za mu kafa wannan asusun. Shi kuma yana faɗan cewa ai in ana buƙata a samu nasarar wannan abun, to ga abin da ake buƙata ga nashi tunani a matsayin shi director na research a Ministry of Defense.
Kazalika kakakin majalisar wakilai Femi Bajabi Amila ya jaddada batun da cewa rashin matsalar tsaro da Najeriya ke fuskanta ya tilasta neman ƙarin kuɗi a fannin don yaki da ayyuka ta'addanci da ke neman kai wankin hula dare a kasar. Batun da masanin tsaro Kabiru Adamu ya ce sai an samar da tsare-tsare da za su sa ido da kuma bibiyan ayyukan tsaro a kasar.
A tsari na demokrasiya, ita kanta majalisa tana da haƙƙi na irin wannan sa ido da bibiya, ba wai kawai ta sakar kuɗaɗen ba, aka ta bari ba ta san me ake da kuɗaɗen ba. To takaice dai, kamata yi ta tabbatar da cewa an samu tsari na sa ido, wato monitoring and evaluation da kuma bibiya. To a gaba ɗaya a harkar tsaron babu wannan. To a wannan yanayin abinda nake son fito da shi shine komai kuɗaɗen da aka sa a cikin ɓangaren tsaron idan ba a magance wannan abubuwan biyu ba, to zai zama shirme.
Shi ma Honorable Muhammad Salami dan majalisar wakilai da ke wakiltar jihar Sokoto ya bayyana ra'ayinsa da haka.
To irin wannan ƙasa yanzu za a ce a ɗauki kuɗin talakawa wai ba ma naira ba, dala biliyan biyu, wajen triliyan guda biyu kowane, ayo abin ya zama hauka. Sannan kuma haja ai komi ya kamata a sa shi a gari ba shi, ba mu raina da kokarin su ba, amma a salon da suke bi wajen yaki da ayyukan ta'adda yana da rauni kwarai da gaske, kusan in ce baya biyan bukata. Ni dai gaskiya a matsayina na dan Najeriya kuma wanda ya fito da wannan ki, gaskiya mu dai wallahi ba mu gamsuwa, kuma ni ban goyen bayan ko alama a dauki kudin talaka, da haka ma ai gari a je a gina musu gidaje ko kuma a ba su dama ma su dauki bindigoji su kare kansu.
Ana dai sa ran kudirin dokar da aka gabatar zai magance gibin da ake da shi na matsalar tsaro ta hanyar kirkiran wani tsari na tara kuɗi har na tsawon shekaru 5 baya ga kasafin kuɗin da ake warewa a fannin a duk shekara, da kuma sake fasalta rundunar sojan kasar ta hanyar bayar da horo na musamman ga jami'an sojan tare da samar musu da kayayyakin aiki na zamani wanda babban kalubale ne da suke fuskanta. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Hagaida Shamsiya ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Za a ci gaba da rufe kan iyakar Amurka da ƙasar Canada har zuwa ƙalla ranar 21 ga watan Yuni bisa ga cewar rahotannin kafofin watsa labarai. Prime Minister ƙasar Canada Justin Trudeau ya faɗa ranar Talata cewa shawarar sake bude kan iyakar mai kimanin tsawon kilomita 9,000 za ta ta'allaka ne kan allurar rigakafi. Tashar talabijin ta ƙasar Canada CTV ta ruwaito cewa kimanin kashi 46 cikin 100 na al'ummar ƙasar Canada suka samu allurar farko ta rigakafin, yayin da hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta ce akalla kashi 60 cikin 100 na Amurkawa sun sami allurar farko ta rigakafin. An rufe kan iyakan ne tun ranar 21 ga watan Maris bara.
A gaida alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai dangane da matsalar tsaro a Najeriya, rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da wani sabon shiri mai lakabin Operation Restore Peace a yankin kudu maso gabashin kasar da zumban maido da zaman lafiya a wannan yanki da ke fama da har-haren 'yan bindiga a halin yanzu. Wakilin Alfonso Okoro-Igwe ya halarci bikin kaddamar da shirin a haraba Opara Square a jihar Enugu, inda mukaddashin sufetan 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba da ya kaddamar da shirin ya bayyana cewa
ya ce da zurfaffen nufin dukufa da bin kundin tsarin mulkin tarayyar jamhuriyar Najeriya da kuma bin umarnin da aka bamu ne nake muku jawabi a wannan bikin kaddamar da wani shiri na musamman da aka lakabawa sunan Operation Restore Peace, inda ya ƙara da cewa a tarihin ce dai an san mutanen yankin kudu maso gabashin Najeriya ne a matsayin masu son zaman lafiya da sauran rungumar baki. An kuma san su a matsayin masu kwazo da kuma masu dogaro da kai, kuma sun nuna bajinta a fannonin ilimi, kimiyya da fasaha da kuma kasuwanci. Amma kuma abubuwan da ke faruwa a 'yan kwanakin nan sun sauya wannan kyakkyawan tarihi, saboda yanzu akwai rashin jituwa tsakanin kabilu da kuma rikice-rikicen da 'yan awarin IPOB ke haddasawa a yankin. Mukaddashin babban sufeton da ya karkare da umurtan 'yan sanda da su kare kansu daga duk wani rukunin 'yan bindiga da ke kokarin kai musu hari, da kuma su dauki kwakwarun matakai akan duk wani rukunin 'yan bindiga da ke kokarin lalata kadarorin 'yan sanda ko kuma wata muhimmiyar dukiyar kasar. Lamarin yau ya zo a daidai lokacin da ya kamata ya zo, ganin yanayin rashin tsaro da ke bazuwa a kasar. A makonnin da suka gabata, mun shiga bakin ciki da kashe-kashen jami'an tsaro da suka yi ta aukuwa yayin gudanar da aikinsu, da lalata kayayyakin tsaro da kuma kadarorin wasu ma'aikatu a Najeriya, musamman a kudu maso gabas. Ba a ma bar fararen gula ba a yayin da miyagu ke aikata sata da garkuwa da mutane. Muna sa ran cewa wannan bikin kaddamar da wannan shirin zai bude wani sabon babi na sabunta tsarin tsaro a yankin kudu maso gabas. Mun fahimci cewa ainihin manufar gwamnati ita ce kare lafiyar al'umma bisa tanadin sashe na 14 karamin sashe na 2 na kundin tsarin mulki. Kuma don cika wannan alhakin da ya rataya a kanmu, mun karfafa kungiyoyin kare lafiyar al'umma da kuma samarwa ma'aikatan tsaro motocin sintiri da kayayyakin sadarwa don inganta tsaro a jihohinmu, in ji gwamnan jihar Enugu Ifeanyi Ugwuanyi. Yanzu dai abin jira a gani shine tasirin da kaddamar da wannan shirin maido da zaman lafiya zai yi a yayin da 'yan bindiga da 'yan daba na ci gaba da farwa jami'an tsaro a yankin kudu maso gabas. Saboda ko a safiyar wannan Litinin da ta gabata, wasu 'yan daba sun kai hari ofishin 'yan sanda da ke garin Afunmire Ubakala karamar hukumar Umaya South na jihar Abia, inda suka hallaka 'yan sanda guda 2 tare da cinnawa ofishin wuta. Alfonso Okoro-Igwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso Okoro-Igwe, rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta ce tana kan gudanar da bincike kan wani farin fata ɗan ƙasar Lebanon da ake zargi da cin zarafin wasu ƙananan yara mata 10 a unguwar Abatuwa da ke cikin garin Jos. jami'in hudda da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Plateau ASP Gabriel Uba ya ce sun damke Kufur Suleiman ne bayan da wata mata ta kai kara ofishin 'yan sanda na yankin Girin bisa zargin yayi wa ita 'yar shekaru 14 fyaɗe. Zainab Babaji Gareki.
Bayan rundunar 'yan sandan ta gayyaci wanda ake zargin ne sai iyayen wasu yaran suka fito cewa su ma ya ci zarafin 'ya'yansu, ciki har da wata 'yar shekara 11 da yanzu haka take da ciki wata uku.
The suspect has been arrested for investigation.
ASP Gabriel Uba kenan ke cewa an kama wanda ake zargin ana kuma gudanar da bincike. 'Yar uwar ɗaya daga cikin yaran da aka ci wa zarafin da ta buƙacin saka ya sunanta ta mun bayani kamar haka.
Mutum nan na so ya bar garin nan, yaran kuma ka yanzu dai muna nan tukunnan dai ko ita sister na tana makaranta, hutun sallah nan ne suka zo gida, shine wannan abun ya faru. Kuma abinda tana ga mun wai dutan da kawanta ta zo gida ne tana ko ba ta so ta fitin ta gan kawan sai ta tashi ta bita.
Amma ita ta ga miki cewa ita ta je wurin Baturen shi ma ya taba ta.
Eh wai kwatso right, tun je wurin Baturen sun je mishi aiki, Baturen ya taba ta.
Shi ma mai unguwan Dagit A a Girin da Benjamin Yam yace shi ma ya samu labarin aukuwar lamarin ne daga 'yan sintirin unguwa.
Kananan yaran nan ba su kai shekara 18 ba, an ce yana cin zarafin su haraka ce guda biyu suna da juna biyu a cikin su, mu san ko shine musu cikin ba ko sun samu cikin daga ina ba. Kizin da yana hannun hukuma yana hannun 'yan sanda.
Tuni dai kungiyar 'yan jarida mata da kungiyar lauyoyi mata a jihar Plateau suka dauki matakin tabbatar da an gudanar da sahihin bincike don samar wa yaran haƙƙinsu. Madam Jennifer Yarima ita ce shugaban kungiyar 'yan jarida mata reshen jihar Plateau.
Baturen nan ya dade a wannan anguwa. Bincikenmu ya nuna ya kai kusan shekaru 30 yana zama wannan anguwa. Da an ce mana yana mayan mata kanana yan mata fiyade, abin ya dame mu. An gaya mana cewa sukan zo gidan shi su wansu kananan ayyuka, yana dan basu kudade, wansu suna biyan kudade makaranta da shi. So damuwar mu shine zarafin da an ci ma ƴaƴan nan an musu fiyade. A dukkan lokaci ai binciken nan a cikin hankali, idan shine ya mai laifi a hukunta shi.
Yayin da ake gudanar da wannan dambarwa ne matasan yankin suka fada rukunin gidajen ƴan kasar Lebanon a unguwar suka wawure wasu kayayyaki. Mr. Elias Karkar yace bai san hawa ba bai san sauka ba, kawai wasu matasa suka shaida mishi cewa bata gari sun shiga gidansa.
I saw about 300 people in my compound.
Yace naga kimanin mutane 300 a harabar gidana, sun fasa min motoci da tagunan gidana, har ma sun sace wasu kayayyaki, sun kuma yi min duka, sun ji min rauni a hannun hagu. Duk da cewa na musu bayani ba ni ne Kufuri Suleiman ba, rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta kuma bada tabbacin gudanar da sahihin bincike kan lamarin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka mai ba ku ga ba tambaya ni ke da ku ga ba tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin yadda za a shawo kan cin zarafi da tashin hankali a tsakanin iyali da ake yawan fuskanta kwanakin nan. Yau shirin zomin iyali zai mai da hankali akan abin da ke kawo cikas a zamantakewa tsakanin iyali. Ga Mustafa Nasiru Batsari da bakin nasa.
Bibi Sharif, wannan mutum da daga rigima kunu kamar yadda ya bayani wa jami'an tsaro ya bugi matarsa har ta mutu saboda matar ya ce wai ta yi masa rashin kunya, ta zagi uwayensa saboda ya ba ɗiyan shi. Amma bayanan da suka nuna cewa ba ita kadai ba ne matar shi, yaran shi da ya ba kunu ɗiyan kishiyoyinta ne. A nan ba ka gashi ya ɗau zafi da yawa da ya kai ga bugu har aka mutu.
A gaskiya ya ɗau zafi kwarai da gaske. Ka san shi ko inda Allah ya yi mu daban-daban da sunaye daban da kabilu daban, haka ya zukatan mu daban-daban. Wasu Allah ya yi su da zafin zuciya kwarai da gaske. To magana kenan da ya taso inda ita ita lawyer ta barista ta yi magana na binciken, saboda naji wannan program ɗin da safi kamar na gabatar da shi, shi ya ce sai ma bayan har an gama rikicin ya fita yana ma wurin aiki ne aka zo aka gaya mishi to kaga yana so yaje nuna kaman ba dukan ne yasa akwai ya kamata ai bincike inda dukan ne anan ya kamata mutu tun yana ma gida to ya barta gida an gama fadan ya kuma je wurin aiki an zo ma an gaya mai ne cewa ai matan shi Allah ya cikanta to kuma menene ya faru yana iya zama cewa yayi sara kan gaba rikicin ya zo a daidai lokacin da Allah ya kawo karshen kwananta kuma mutum baya wuce lokacin shi kamar yanda muke da wannan tandi da yadda ana mu arewanci da kuma addini da tsarata amma dole duk inda ka zo kana matsayin ka na ka kai munzulin da zaka aje mace daya a matsayin tana karkashin ka to dole ka zama to kai taka tsantsan hankalinka yanda kike tunani ya kamata ya banbanta yanzu yanda kake abubuwa ko magana zaka yi za ba yanzu saboda yanzu ka zama ka kara zama muna cewa in kai aure ka zama more responsible person na cin ko addini ya faɗa ka ce wan ko aiki na lada kai mai a mata yafi na wancan so ana so a gaya maka man yanzu ana akwai kallo da ake maka na dattako sosai da yanda zaka yi magana da yanda zaka yi gabatar da abu ya kamata zaman to ka tirza ka duba so a gaskiya yayi zafin zuciya in kuma an bar shi haka ya wuce shine kan sa ya kan zaman to irin wannan abu suna ci gaba a duk inda muka so mu kyamaci abun za kuma mu bada goyen baya a yi bincike na hakika na gaskiya an su ma lauyoyi gaskiya yana da kyau da kungiyoyin na shari'a ya zaman to ana sa wanga abu kan zaman to da sauri saboda dade wanda yakan sa ra'ayin mutane su fita a ciki yazo ya zaman to ma kaman gaskiya ma ba zai samu ba saboda an bar abin ya dauki lokaci da yawa kuma su masu kundin kare haƙin jama'a nan su ma suna da nasu ran zasu taka bai kamata a zauna a yi shiru ba a kawo ma mutane dauki na waye da kai akan irin wannan muyagun abu sai abu ya faru in an ce za a ji a hukunta sai a taso a zo a ce me yasa za a hukunta so da irin wannan abu na faruwa sai ga mutum ya gabatar da abu zahiri sosai wanda hankali ma ba ma sai ya ba dama an ja wani dogon bayani ba ko kuma dogon bincike ba ga dukkan alamu abu ya tabbata kan akwai hannu sosai a cikin wannan abu so bai kamata a tafa man ja ana figa ana cewa kotu ya ce kaza section kaza ya ce kaza ba wa'ansu su da yawan su sun san cewa wannan abu da suke ba ni suke kare wannan yana da hannu a cikin shi ba amma saboda suna ganin hanya ne na su ma neman abincin su to sun fi so a tajan abun so kaga su ma ko kaso ko baka so ba su ma akwai nasu gudun mawan lorin lalata tsarin tafiyar da rayuwa so muna goyen baya gaskiya a yi bincike na hakika in an same shikan da laifi yana da kyau a hukunta saboda na gaba shi ma ya duba an ce da zurfin na gaba ki gane zurfuwa ya kamata mu zama masu hankali bayan zaka aje mata daya mace biyu mace uku a gida sannan ka ce zaka waye gari ka dinga abin da ka grama gaiwa ka tunda har ka je ka dauko dole kuma kai abu da taku da hankali
yanzu shi wa'annan kasa-kasai da ke gaban hukuma a yanzu haka a matsayin ku na masu ganin matasa sun bi abin da ya dace za ku sa ido ku ga irin hukuncin da za a yi koko dai kawai inda an kai wurin hukuma ku abin kun hita budun sa kenan
to ai in ka duba mun sha biyan wannan abubuwan shine kuma barista ta ce kana bi sai gan ya dauke shekara 1 2 3 har 4 sai gan kuna biyan abu daya sai gan su wanda ya kamata wanda aka ba dama su hukunta abubuwan sai gan suna ta jan lokaci an sai ga wani abu ma ya biyo baya da wancan ma yafi wancan ma tsanani sai ga kun koma can to amma yanda shi ta barista ta ce cewa a fara gaggawa da shi Bibi Sharif din ya ce wa ya kamata a samu kotun gaggawa na hukunta mutanen nan so da akwai abubuwa da yawa da ke faruwa a kasar nan kuma yan jaridu kuma kuna da aiki kwarai kuma in aka je kotu ya kamata a dinga ba mutane bayani me ke faruwa me ya faru a kotu akan game da wannan abin da ya faru so da mutane su ma su samu cewa ga abin da ke faruwa sai ga in sai ya kai shekara uku sai ga an taso da magana a baya sai a ce har maganar nan na yanzu to shi yasa kuma yan jarida da mu masu zaman kanmu ya kamata mu yi aiki ne tare da juna mu gan yanda judicial system namu ya yi strengthening so that mu samu speedy justice to irin abubuwan da ke faruwa nan
to barisa yanzu Allah ya sake kina cikin kungiyar rafa wato masu bin kadin haƙin mata yanzu me matsayin ku game da waɗannan kasa-kasai guda uku gaba ɗayan su da na liman da na shi wannan da ya kashe mata ce da ita kuma wannan da ake zargin ta kashe ki
ai abin da ya kamata ku fahimta ga rafa shine rafa za ta goyi kuma kowa baya ya je abin da bai dace ba babu ruwanta da ita rafa abin da ake yi mace tana da matsala a gidan aure tana da matsala da iyayenta ta zo ta jira fata ce ga uzurin da take da shi sai a kirawo iyayen ko mijin a ce to kaga nan ba kotu bane ba karanka ta kawo ba kuka ta kawo gashi abin da ya faru sai ta fada da bakin ta karan da ta kawo shi mijin ko iyayen sun ji sai su fadi nasu sai a nemi yanda za a yi sulhu yanzu Allah misali a ce musulma ce ta kawo kara to akan yi zaman ne za a nemi kamar limamin unguwan da suke ya zo ya zauna da kaman kawunta ko wanta ko babanta wa'anda ne da yake suna da iko da ita su zauna shi ma mijin ya zo ya zauna da nashi ko aboki ko wa ko kawun shi haka ya zamana duk kowane bangare dai akwai nasu da za su duba magana ga kuma limamai ga munamu ma lauyoyi ayi magana shawara ce aje a gyara ai komai in an gyara shi sai a ji dadin shi amma ba wanda ya gama samun ilimin duniya babu sannan kuma inda iyaye ne za a kira ko kawunni ko kakanni ta gefen uba ko na uwa a zo ayi magana ala misali a ce auren dole kaga shi ma matsala ce sosai za a yi mayarinya auren dole a wannan zamanin ta yi samari kila a ce uku hudu ta rabu da su ta san meye ne namiji ya ce mishi a ina son ki wannan kwalliyar taki ta yi kyau ya zo yana murmushi ta haɗa rai yana nan yana rarrashin ta sai a zo a ce ta zo ta auri wani dattijo kila warin babanta ne kila ma saurayin ne amma gani yake kawai tunda dai an ce an bashi ne bata isa ma ya rarrashe ta ba ka gama ce ko in ka rarrashe ta ka gama da ita duniya ka gama to kaga dole za a samu matsala sannan kuma akwai abin da ake cewa culture shock al'adar mu misali yanzu ni ba nufiya ce a ce yanzu ina da dan uwa namiji sai auro basakwaciya kaga al'adun mu daban suke gaba daya akwai wa'anda na sani Hausawa in an tashi da safe kowani yaro dai zai je an shi kudi wurin baban shi abun karaya zai je siya ne to kaga kuma nufawa kaman dai a ce kai ba a yin ta za a yi kunu ne ko a yi ti ko menene dai za a yi shi ne a gida a raba kaga wannan yaron bai saba da kashe-kashen kudi ba to kaga yaro ya tashi da kashe-kashen kudi su ta zo aure a ce ta auri ba nufi shi ya saba in gari ya waye za a dafa a ci da rana za a sake dafawa a ci da yamma za a dafa a ci ita kuma ta saba shinkafa da wake da mai da yaji ko kuma a siyo gurasa can a ci kaga dole za a samu matsala
To Alaba da ikon shawo kan wannan matsala Barista Hadiza yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu dasa aya nan sai ku tare mu a shirinmu na gaba domin ci gaban wannan tattaunawa kafin na madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif da Muhammad Saidu Esu da kuma Barista Hadiza Nura Alfa sai kuma wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chuba Hero Diodone daidaita ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya.
To madalla gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Hafiz, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da takwaransa da kasar Faransa Emmanuel Macron a wajen taron yaki da corona da kuma bunkasa tattalin arzikin nahiyar Afirka da ke gudana a kasar Faransa. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da kiran da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na neman a rage rugudan wuta a zirin Gaza da zai kai ga tsagaita wuta a tashin hankalin da aka fara kwanaki goma da suka shige. Za a ci gaba da rufe kan iyakar Amurka da ƙasar Canada har zuwa kalla ranar 21 ga watan Yuni bayan tabbatar da adadin waɗanda suka sami allurar rigakafi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hansi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin alheri Grace Abdi da ta taya ni gabatarwa sai kuma Chuba Hero ne da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.